لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت 22 رمضان هجرة تدبوت تدبوت دارو إن شدة يدا شدة 22 وطن أكو شكرة تدبوت دا 22 من أجل تفسير سورة الزخرف وذا مجيكا بلغ آيات أبو مشابير إن شاء الله وانا درسنا نادو كده بياني أكان رشن كيمر دونيا رشن كيمر دونيا أولن الله وطويتونا سورة سورة الزخرف تنا كرغا منا مونا ننخالا يلا رباوا أزامن جاهلية وطوكادن سوى النبي محمد wannan sura tana girga halayen larabawa marasa kyau a zamanin jahiliya kuma idan ta kawo kowane hali to sai Allah ya yi bayani a kansa kafin a yi bayanin na gaba yana daga cikin munanan halayen larabawa wanda Allah madaukaki yake cewa
waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin
waja'alu lahu min ibadihi juz'an suna saka wani yanki na bayin Allah suna alakanta shi da zatin Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar yanda Kiristoci ke cewa Allah yana da ɗa ko Yahudawa to haka nan Larabawa su ma wannan yana cikin miyagun al'adunsu ja'alu lahu min ibadihi juz'an suna saka ma Allah wani yanki daga jikin bayinsa wani yanki idan aka ce wani yanki kaga alwaladu juz'un min alwalidi ai yaro wani yankin uba ne inda aka samu ɗa wani yanki ne na mahaifinsa to idan aka jingina ɗa ga Allah kamar ana cewa Allah yana da wani yanki a doron ƙasa kenan sai Allah ya ce innal insana lakafurun mubin lallai mutum jinsin mutum mai yawan kafirci ne mabayyane Allah ka raba mu da kafirci to shine Allah ya tambaya ya ce
Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin
domin akwai abinda ya kasance larabawan suke da shi na hali su ba sa son haihuwar 'ya'ya mata sun fi son haihuwar 'ya'ya maza to su kuma halin nasu sai bambanta da na nasara da yahudu su yahudawa suna danganta da nasara suna danganta ƴaƴa maza ne ga Allah to amma larabawa su kuma suna danganta mata ne saboda ka sai aka samu bambanci to shine sai Allah yake musu tambaya amita kaza mimma ya khuluqu banatin shi Allah ya riki ƴaƴa mata daga abinda shi ya halitta abinda Allah ne ya halitta sai ya riki ƴaƴa mata wa aswaqun bil banin amma Allah sai ya ba ku zabin ƴaƴa maza to kaga ai wannan hukuncin bai kyau ba ku kun fi son maza amma sai kuka danganta mata ga Allah wannan kai kamar Allah yana cewa ku yi tunani idan Allah shi zai halicci halittunsa sai da kun zaba mishi mata alhali ku ba ku son matan kaga ya fada cewa kun yi son kai saboda kun zabi mai kyau kun danganta mara kyau ga Allah saboda su ba son mata to wannan yana kama da ayatai 21 zuwa 22 na suratul najmi inda Allah ya yi irin wannan tambaya yake cewa alakumuz zakar wa lakul unsa yanzu kun zabi maza shi kuma kuka bashi mata sai ce tilka idan qismatun dhiza ka ai wannan rabon an yi murdiya a ciki kaga Allah kamar yana wauta hankalinsu mai marasa hankula ai akwai murdiya yaya Allah da ya halice ku za ku bashi mata ko kuma ku zabi maza shine sai Allah ya ce in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum wadannan sunaye ne wadanda kuka kirkiro da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wanda Allah bai saukar da wata hujja akai ba sannan haka zaka suna kiran gunki lata manata wadanda ai suna danganta mata ne ga Allah yace in yatabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda to yanzu shari'a ta zo musu daga wurin Allah yanzu shari'a ta zo musu daga wurin Allah domin in ka dubi yanda Allah ya kawo magana ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati wadanda ba su yarda akwai lahira ba la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al unsa za ka ji suna kiran mala'iku da sunayen mata ma lahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi a kai in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a babu abinda suke bi face zato kuma ita shi zato bai wadatar da komai game da gaskiya to kaga wannan duka in ka dubi abinda Allah ya faɗa a wannan ayar don kamar tambaya yayi amin ta khadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqun bil banin yanzu shi Allah daga cikin halittun da yayi sai ya zabi mata amma ku kuma ya ba ku zabin maza wannan tambayar kaga inkari ne Allah yana gwada musu baya son abin da suke aikatawa yana inkari gare su su yi amfani da hankalinsu mana inkarun min Allah ta'ala alal mushrikin na daya saboda kiran mala'iku da sunan mata kamar yadda ya bayyana suratul najmi tasmiyatuhum lil mala'ika tasmiyatal unsa a kira mala'ika da sunan mace kaga wannan shishige daga ilimin gaibi na biyu ja'aluhum banatin lillah a maida mala'iku kuma ƴaƴan Allah kaga in ka dubi suratul nahl nan ma Allah ya wato duk sa'ilin da Allah zai magana game da wannan halin wannan al'adar ta larabawa to sai Allah ya nuna ba su da hankali duk inda Allah ya magana a kai a Qur'ani zaka ga Allah yana nuna ba su da hankali shi yasa za a yi tambayar da zaka iya ganewa mai hankali ba zai wannan ba kaga anan da Allah ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin sai ya ce amitta khadha mimma yakhluqu banatin wa asfaqun bil banin kaga tambaya ce da take nuna rashin hankalinsu to in ka dawo suratul najmi Allah ya ce alakumuz zakaru wa lahul unsa ko kun zabi maza kuma kun bawa Allah mata sai ya ce tilka idan qismatun dhiza to ai wannan rabon akwai murdiya wannan rabo ai an yi murdiya mahaliccinka ka bashi mara kyau kai ka dauki mai kyau wanda kuma mahaliccinka ya kamata ka bashi mafi kyau in ma akwai wanda zai dauki mummuna ya zama kai to in ka koma kun suratul nahl Allah yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna suna jingina ma Allah abinda su ba sa so me ba sa so ba sa san haihuwar yaya mata wa tasifu alsinatuhumul kaziba anna lahumul husna amma har sunan su suna sifanta ƙarya cewa ai su ne masu san mai kyau la jarama anna lahumun nar wa annahum mufradun Allah ya ce babu makawa wuta ce za su samu a ranar tashin kiyama to kaga kenan ba daidai bane mutum ya danganta haihuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in ma ka danganta haihuwar namiji ko mace duk dai haramu ne to sai Allah ya ƙara bayani yace
wa idha bushira ahadun bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim
Allah yace wa idha bushira ahadun bima daraba lirrahmani mathalan idan akai wadansu albishir abinda ya buga wa mai rahama misalin yana da shi kaga suna buga misali Allah yana da ƴaƴa mata sai Allah ya ce to yanzu kai da zaka hadu da shi a wata unguwa matansa ta haihu sai ka ce matanka ta haihu ka samu ƴa mace don kaga ai su sun dangata wa Allah ƴaƴa mata kuma da Allah ya tayi shi kiran kansa bai ce Allah ba sai ya ce Ar-Rahman saboda ya nuna maka in Allah ya baka mace ya baka namiji duk ɗaya ne duk albarkan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani kuntatawa a tare da shi shi yasa Allah ya kawo kalman Ar-Rahman ana su suna danganta mata ga Allah to da za ka haɗu da shi ka masa bayani a masa albishir matarka ta haifi mace Allah ya ce dhalla wajhuhu muswaddan dhalla shine sara wajhuhu muswaddan fuskar za ta zama baƙaƙirin wa huwa kadhim yana cikin kufula yana cikin bacin rai kaga kenan ba ya san ba a bashi almusa albishin matar sa ta yi amace ba ya so to Allah yana da fito da misali ne a fili yanzu kai abinda baka so shi zaka danganta wa mahaliccinka sai ya ci gaba da cewa
awa man yashau fil hilyati wa huwa fil qisami ghayru mubin
wanda Allah ya kawo bayanin abin da yasa larabawan ba su haihuwa ƴaƴa mata idan aka ce wane ka haifi ya mace sai ya ce awa man yashau fil hilya wanda ake renansa akan kwalliya shi na samu wa huwa fil qisami ghayru mubin gashi kuma in ma jayayya ta tashi bai iya kare kansa ba kaga mace kenan ai in kalwara ita mace ana renanta ne akan kwalliya tun tana jinjira za ka ga an mata wanka an shafa hoda da jan baki an yi wani dugo a fuska musamman da yaran Hausawa za ka ga ana tun tana jinjira ake mata kwalliya to Larabawa sun riga sun sani kuma tun zamanin jahiliya haka ne ko ba wai al'ada ce ta Larabawa kadai ba duk duniya ne ita mace ana renanta ne akan kwalliya wannan gaskiya ne idan aka ce awa man yunashau bi ma'ana yurabba awa man yurabba fil hilya shine fi zina wanda ake renansa akan kwalliya saboda ta yarinya kafin ta shekara biyar ta san yanda ake sa jan baki ta san yanda ake shafa hoda to Larabawa suna ganin wannan shiriri ta ne saboda duk wanda zai bata lokacin sa yana kwalliya to wannan bai ma san abin da yake damun shi ba don haka mata ke wannan sai kuma na biyu wa huwa fil qisami ghayru mubin gashi idan jayayya ce ta tashi baya iya bayani kuma nan ma gaskiya ne saboda in rigima ta kaure tsakanin mace karshen ta yake ta fashe da kuka dan bata san ma yadda za ta yi bayanin ba saboda rauni wato idza qusima la yaqdiru ala iqamati hujjati in jayayya ce ta tashi mace ba ta iya kare kanta ba wai ana nufin duka mata bane amma wannan al'ada ce rauni ne da Allah ya sanya wa mata shine Allah yake bayani wannan ai yana daga cikin abin da yasa Larabawa ba su haihuwa ƴaƴa mata to mun yi bayani akan wannan al'ada ta su a tafsirin suratul nahl inda muke fassara aya 57 zuwa 62 haka ma a tafsirin suratul safat aya 150 babu shakka wannan ya tabbata a zamanin jahiliya duk abin da kaga Allah yana fada game da Larabawa wannan abin gaskiya ne yana daga munanan halayen Larabawa ba su kaunan ƴaƴa mata ba sa so saboda kai dan ma aka maka haihuwa ya mace tunaninka shine ka kashe ta kashe ƴaƴa matan gaba daya wannan ya zo ta bayanin Ibn Hajar da yake fassara da yake sharhi game da babu uqukil walidain min al-qaba'ir litabin fathul bari yana mujallada kuma shafin 406 yace wa kana ahlul jahiliyya yaf'aluna zalika me yasa mutanen jahiliyya suke kashe ƴaƴan su mata sai yace karahatan fihinna saboda ba su san yara mata wai fa kuma akwai abin da yasa ba su san yara mata din saboda na daya kamar waɗannan dalilai da Allah ya kirga ita mace ba santa da wani yunkuri na abinda zai taimaka sai dai kamar yadda ta fi mai da hankali ga gyara jikinta akan amfanin al'umma gabaɗayansu to kamar hankalinta ya fi yawa ma jikinta makwalliya kuro na biyu sannan mace ba ta iya taimakawa wajen ƙwato haƙƙin wani nata ma ba za ta iya ba ko da ta magana ne ba za ta iya ƙwato haƙƙinta ba kaga wannan shine abu na biyu da Allah ya faɗa mana a wannan sura na uku Larabawa suna cikin yaƙi a kullum babu lokacin da Larabawa ba sa yaƙi tashin hankali ne na wanda bayi da misali a tarihi to ya zama duk sa'ilin da aka yi irin wannan tashin hankali to mata su suke zama liability domin idan aka yi yaƙi aka kama mata kaga an cutar da mazan saboda ka za a samu ƴaƴanka sun koma bauta ma wata ƙabila ko matanka to da kai suka ce to yau kun haka a daina ma barin yara mata din kawai yau wannan asara da ake to amma ko da suke wannan farkon kisan matan bai dade ba basu dade da wannan al'ada ba sai Allah ya aiko annabi Muhammad basu dade da shi ba saboda haka wannan al'ada ba ta dade ga Larabawa ba Allah kuma ya taimaka musu sai ga manzon Allah ya zo shine Ibn Hajar yake bada misali yace to farkon wanda ya kashe ƴaƴansa mata shine Qais ibn Asim al-Minqari at-Tamimi Qais ibn Asim al-Minqari at-Tamimi wani mawadaci ne sosai Ibn Hajar yace to sai ya zama dama mutanen yankin Iraq ne suna yankin Iraq to sannan kana babu a'da'ihi a gara alai akwai daga cikin manyan sarakuna na daular Hira tana yake Iraq wannan wata daula ce mai ƙarfi kafin bayyanar manzon Allah sarkinta ana kiran shi An-Nu'man ibn al-Munzir min mulukil Hira fil Iraq kuma kiristani amma ba larabi sai dai suna addinin kiristaniyya saboda wannan yankin yana kusa da junubu wasu da Iraq kamar kudu maso tsakiya wato tsakiyar Iraq amma ta kudanci saboda ka yafi kusantar yankin Siriya kuma duk kiristoci ne to sai zamanto sarakunan Larabawa na wannan yankin za ka samu da yawa suna addinin kiristaniyya to wannan sarkin sai ya kawo hari ma kabilar Qais ibn Asim wace kabila kenan ana ce mata Banu Tamim bijaishin kuma ya zo da runduna mai karfin gaske saboda a wannan nahiyar babu sarkin da ya kai shi karfi to da ya zo aka ci su da yaƙi da aka ci su da yaƙi fasabau zarariya kuma saboda aka suka kama yaran da mata da yara duka sai aka kama a matsayin fursunoni sun zama bayi to daga cikin matan da aka kama akwai ƴar Qais ibn Asim shi wannan mawadacin kuma kyakkyawar gaske ce ana cewa yankin ba mai kyanta saboda haka da sarki ya ganta fatakhadha li nafsi sai shi wannan sarkin da ya kawo yaki ya kabilar tasu An-Nu'man ibn al-Munzir sai ya rike ita wannan ƴar a matsayin tashi rabo to ana nan bayan an gama yakin ana gama yakin kuma sai Allah ya taimaka aka samu ta hanyar sulhu thumma hasala bainahum sulhu aka samu sulhu tsakanin shi wannan sarki da wannan kabilar na Banu Tamim wato kabilar Qais ibn al-Munzir to da aka samu sulhu sai sarkin yasa aka kira aka hada taro aka zo da wadannan fursunoni faja abul asirat faminhunna man ikhtarat abuha daga cikin wadannan fursunoni wata sai ta ce ga babana can ni na zafi in je gurin sa farar da haile ce to je ki wa man ikhtara zawjaha wa kuma wata za ta ga mijinta ce ga mijina ya zo a banne koma gare shi farar da haile zawjaha sai mai da ita haka aka dinga yi idan ya ta ga ubanta ta ce ina son a maida ni gare shi a maida ita idan aka samu mata ta ga mijinta ta ce tana son a maida ta ga mijinta sai a maida ita sarkin ya faɗa ya ce duk wacce take duk abin da mace take so shi za a yi mata to shi wannan annuban bin munzir yana zaune ga sarki sai aka kawo kan yarsa kyakkyawa ce kuma sarki ya rike ta sarki sai ya tambaye ta ke kuma fa sai ta ce ni ina tare da sarki jiyar wannan abu ya tada hankalin annuban bin munzir kowa ya ce zai koma ga dan uwansa amma Aisha ta ce sarkin da ya fada su da yaki shi take so a gaban taro to wannan sai ya zama kamar ta tsinka shi ta kunyata shi fa gadiba ya kusata a wannan taron fa ala qaysun ala nafsi yayi ma Allah rantsuwa la tuladu lahu bintu inda nan gaba aka haifa mar ya mace illa da fana ha haya sai ya binne da rai saboda mace ta ci amanarsa yaya yarsa za ta kunyata shi yaya yarsa za ta tsinka shi a gaban jama'a ya ta zaɓi sarkin da ya yaƙe su to kaga sai da filafin sai ya dora kan mata gaba ɗaya to kuma kaga nan ma bai yi adalci ba idan mutum da ya laifi ai ba za a dora shi a kan al'umma ba to abin da shi ya yi kenan kuma wallahi tun daga lokacin Ibn Hajar yake ba da labari yace wa kad qatala awwa ada ba'da zalika al bint akthar min ashar banati daga lokacin imma ƴaƴan da yake da su masu rai wadanda ya kashe ko kuma da an haifa ya binne sai da ya kashe guda goma daga wannan lokaci to amma labari ka san labari mai kyau baya zama nan da labari sai warwa ta kasar Larabawa ga abinda Qais bin Asim at-Tamimi yayi saboda An-Nu'man bin Munzir sarkin Hira ya kawo hari ma kabila su banu Tamim kaza kaza ya faru kowa ya ji sai ya ce kai wannan yarinya bata kyauta ba sai ya ce kai wannan halin mata ne ni ma dai aka haifa min binnewa zan sai al'ada ta yadu kasar Larabawa kamar wutan daji fatabi'ahu al-arabu fi zalika Larabawa kab sai suka bi bayan shi yanda ka san wutan daji to amma a cikin ikon Allah da abin yayi tsanani to sai ya zama kuma min al-arabi fariqun sanin sai aka samu wani bangare na biyu aka samu wani bangare na biyu na larabawan su wadannan ba sa kashe ƴaƴan nasu sai dai idan sun ji labari za a kashe to za su je duk yanda za a yi idan ma sayan yaron za a yi za su saya to kaga idan ma akwai halin tsiyane an samu masu halin kwarai fatabi'ahu al-arab fi zalika na'am yace wa kanu fi sifati al-wadi ala tariqaini wadanda suke binne ƴaƴa matan suna da hanyoyi guda biyu inji ibnu hajar na daya ahaduhuma an ya'mura imra'atahu idza qaruba idan matarsa tana da ciki idan ta kusa haihuwa qaruba wab'uha an tutliqa bi janibi hafira dama matarsa na da juna biyu idan cikin ya tsufa da ta kusa haihuwa sai tona rami a gidan ya ce da kin ji naƙuda ki zo bakin ramin nan ta ji mugunta saboda haka da ta ji naƙuda fa'iza waba'at zakaran za ta zo kusa da wannan ramin ba wai a ramin za ta haihu ba a gefen ramin za ta haihu in ta haifi ɗa namiji to zai koma gida wa'iza waba'at unsa amma in ta haifi ƴa mace to ba za ma a yi wahala ba sai a tura a rami sai a mai da kasa to wannan hanya guda ke na biyu fa man kana idza saratul bintu sudasiya to wannan na biyu din ya fi muni na biyu ya fi muni domin wancan tausayin yana da dan sauki akan mutumin da zai bar yar sai ta shekara 6 kaga kenan ta ta waye ta fara sabo da iyayenta an saba da ita sai ta kai shekara 6 to sannan zai zo ya samu uwar yace zamu je zumunci da iya to kai ka san zumuncin da amma za ta tafi lahira saboda haka sai zai dauke ta zai ce ma uwar tayyibha wa zayyinha tayyibha wa zayyinha ki ma yarinyan nan kwalliya ki mata wanka ki mata ado li azura biha aqaribaha saboda zan kai ta ga yan uwa na dangi saboda zumunci to shikenan uwa za ta yi summa yabudu biha fi sahara zai shiga hamada sahara yashi yayi tafiya mai nisa hatta ya'ti albi'ra sai ya iso ga rijiya idan ya samu rijiya fa yakulu laha zai ce ma yarinyan unzuri fi haki laika cikin rijiyar nan to tana lekawa wa yadfa'uha min khalfiha sai hankada ta to da ka sai ta fada ciki to idan ta fada ya timmuha sai dai boya shi ya bi kanta da shi to wannan duka al'ada ce ta larabawan kaga hanyoyin da suke kashe yaran kashi biyu kamar yadda ibnu hajjar ya faɗa to shi yasa a suratul nahl aya ta 59 Allah yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim kamar yanda ya faɗa anan amma abin da ya bambanta wannan ayar da waccan wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan kaga can ne fasara al unsa ake rufi ko to shine Allah yace ya tawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi zaka ga mutun yana kokkoye wa mutane munin albishir din da aka kawo mishi wato baya son jama'a su gane amma abin yana kokarin fitowa a fuskarsa ayumsikuhu ala hunin shin ya rike wannan jinjirin ya rike ta da wulakanci am ya busuhu fi turabi ko ko yaje ya binne shi a turbaya sai Allah ya ce ala ku sani sa ama yahkumun tirda abin da suke hukuntawa kaga a baka haihuwar yamace ka hukunta kisa a kanta Allah ya ce tirda wannan saboda ai wanda duk Allah ya bashi ya mace ya bashi arziki akwai mutum da bai ba samu haihuwan ba to kai Allah ya baka haihuwa kuma babu haihuwan da yake samar da lada irin haihuwar ƴaƴa mata saboda shi da namiji jira ake kai ma Allah godiya ƴa mace ita kuma lada ake baka saboda rukunta don haka in ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga ai tunda kaga Allah ya zabi Annabi Muhammad ya bashi ƴaƴa mata kai ka san baban za ba shi yasa Allah ya ce ala sa'a ma yakun da tarda abin da suke hukuntawa kuma Allah ba zai bari ba saboda ya faɗa suratul takwir wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat yarinyar da aka binne ta Allah sai ya mata tambaya wani laifi tai kafin a kashe ta to sai ibn hajar ya ce wa kana sa'sa'a bin najiyat at-tamimi kaga duka bilan su guda qais bin asim at-tamimi shi ya kirkiro al'adar kisan yara mata to sai aka samu a wannan kabilar kuma sa'sa'a bin najiyat at-tamimi awwal man fadal mawdu'a shi kuma mawuda shi kuma in yaji labarin zaka binne ya mace sai yazo ya karba in ma sai ruwa zaka yi zabiya kaga mutumin kirki a wannan kabilar aka samu wanda yake wannan wadhalika annahu kana ya'midu ila man yuridu an yaf'ala zalika idan labari ya iso ga sa'sa'an bin najiya wani yana son zai binne yarsa ko yana son zai kashe yarsa to zai tafi fa yaqtil walada minhu bimalin zai zo ya same kai ce na ji labarin za ka kashe yarka mace ko in ka ce eh sai ce to mu yi ciniki mana nawa ka sayar min bimalin yattafiqani alai sai ma an daidaitu saboda kuna ciniki kai ka faɗa shi ya nemi rage har dai a daidaita to idan aka daidaita sai ya ciro kuɗin ya baka sai karbi yarin ya rage ya rage so kaga an samu masu halin ciya kuma an samu masu halin arziki kuma a wannan kabilar dai wanda daga nan aka fara samun waɗanda ke bin ƴaƴansu mata to shi wannan sa'sa'a bin najiyat at-tamimi shine kakan wani mawaki wanda ake kiransa al-farasdaku shine kakansa domin a zamanin alfarazdaku babu mawaki a larabawa wanda Allah ya bashi fasaha irin shi, babu shi, babu wannan. In ka lura har ma da baitoci da ya kawo shi ne Ibn Hajar yake bada misali, ya ce yana cewa wajaddil ladhi mana alwa'idati wa ahyal wa'ida falam yu'adi, ya ce kakana shi ne wanda ya hana binne ‘ya’ya mata, yana raya ‘ya mace da aka yi ƙoƙarin binne ta, da haka nan har Allah ya kawo lokacin da aka daina binne ‘ya’ya mata. Sai ce wa haza Muhammadun Lalafar Kisani wa ƙarfar iya kullum, cikin hikimar Allah waye wanda ya fara kawo al’adar binne ‘ya’ya mata, shi ne Qaisu bin Asim at-Tamimi. Waye wanda shi kuma yake fitowa ya dauki kudinsa ya fanshi yarinya da za a binne da rai, shi ne Sa'sa'a bin Najiya at-Tamimi. Dukkansu sai Allah ya hada su da Annabi Muhammad, wannan shi ne babban abu da cike da Ibn Hajar yake bada misali da shi. Adrakal Islam, sai ga musulunci ya bayyana suna da rai, walahu ma suhuba, kuma kowannensu sai dai karɓi musulunci a gaban manzon Allah. Da wanda ya kirkiro binne yara mata, da wanda kuma ya kirkiro fansar yara matan, gaba ɗayansu suka zama sahabban manzon Allah. Amma da ka dinga jin labari wa sayyidina Umar ya binne, ya yi kokari ya binne wata ƴarsa ƙarya ne, babu inda sayyidina Umar a tarihi ya taɓa ƙoƙarin ya binne ƴarsa mace, ba taɓa samu ba, wannan ba gaskiya ba ne. Kuma labarin da muka bayar na wannan ƙabilar Banu Tamim labari ne sananne, saboda labari ne wanda tarihi ya rubuta shi, za ka gani a manyan littafan tarihi kamar Tarihul Umam na Al-Imam Tabari, yana mujallar na 115, yana Al-Bidayatu wa Nihaya na Ibn Kasir a mujallar na 5 shafi na 38. Akwai hadisin Qais bin Asim ma wanda yana Al-Adabul Mufrad, hadisi na 361. Don haka Allah yake ba da misalin abinda Larabawa suka yi na rashin hankali. In ka lura a suratul Nahl aya ta 60, sai Allah ya ce lilladina la yu'minuna bil akhirati masalu sawi, waɗanda ba su yadda da lahira ba su ne suke tare da mummunan misali. Walillahil masalul a'la, misali mafi ɗaukaka yana ga Allah, wa huwal azizul hakim, Allah shi ne magwayi, Allah shi ne mai hikima. Sai aya ta gaba, waja'alul mala'ika,
waja'alul mala'ikata alladhina hum 'indar rahmani inasa,
hum ibadur rahmani inasa. Waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa, yace
ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun.
To kaga laifin su na farko sun ce Allah yana da ƴaƴa, danganta ƴaƴa mata da Allah, wannan laifi ne, mummunan al'ada ce. Kaga Allah ya fara magana akan ta ya nuna kuskuren su, to nan ma laifin bai tsaya ba, ya sake bayyana wata al'adar tasu. Baya ga cewar sun ce Allah yana da ‘ya’ya mata, ai akwai laifi na biyu, cewa mala’iku ‘ya’ya mata ne, halittar mala’iku halittar mata ne. Shi sa ya ce wa ja’alul mala’ikata alladhina hum ibadur rahman, sun sanya mala’iku waɗanda asali mala’iku bayin Allah ne. Idan aka ce ibadur rahman masu bautan Allah, saboda haka yasa halittar mala’ika gaba ɗaya halitta ce ta ibada. Shi mala’ika ba shi da wani abu a rayuwarsa banda ibada. Idan Allah ya ce ka yi sujuda, to sujuda zai kai har tashin kiyama, ba ci ba sha ba wani abu, sujuda ce kurum. Idan aka ce ka yi ruku’u, ruku’u zai yi. Idan an ce ya ringa ɗawafi, to ɗawafin zai yi. Shi yasa Allah ya kawo kalmar ibadur rahmani, asali mala’iku masu bautan Allah mai rahama ne. Kaga laifi na biyu, ja’aluhum inasan, suka sanya mala’iku a matsayin mata. To kaga nan an shiga ilimin gaibi, ya aka yi kasancewar mata ne. A shahidu khalqahum, shin sun halarta lokacin da Allah yake halittar mala'ikun ne sai Allah yake sa tuktabu shahadatuhum wa yus'alun za a rubuta shaida su kuma sai an musu tambaya a ranar kiyama don haka yasa karka yadda kai korafi akan abin da baka sani ba duk mutumin da ya shishigi magaibi wallahi sai yayi bayani akan sa a kiyama abinda baka sani ba baka sani ba iya abinda aka sanar da kai ka tsaya ana kuma wannan Allah ya faɗa mana shi a cikin Al-Qur'ani saboda kai sai ya ce waɗancan larabawan da suke cewa mala'iku mata ne kaga sun shishigi magaibu ba su taba ganin mala'ika ba ba su ga lokacin da Allah ya halicci mala'ikan ba to Allah bai basu haka bai ce satuk tabu shahadatuhum wa yus'alu kaga kamar yadda muka karanta ne a suratu safati aya ta 150 am khalaqnal mala'ikata inasan wa hum shahidun ko dai mun halicci mala'iku halittar mata ne alhali suna gani to saboda waɗannan ayoyin guda biyu malaman sunna suka zamanto aka samu sabani mafi yawan malaman sunna dai suna cewa babu laifi saboda an sanya suna na mala'ika misali ka samu ɗanka suna Jibril Mika'il wannan babu laifi amma shi al-Imam Malik yace a bai kamata ba saboda in misali idan ka ce ka sanya ma danka Jibril to shi abinda al-Imam Malik yake cewa ya ake kasancewa mala'ikan shi mala'ika Jibril namiji ne ai kaga nan kai ma kamar kai shi shige ne ko yanda Allah yake magana cewa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan kai kuma fa ja'altahum dhukura saboda ai ka yadda mala'iku maza ne saboda kai sa ka sa ma danka suna Jibril Mika'il saboda kalimar Malik bai taba yadda ayi amfani da sunan mala'ika ba gaba daya maza ko mata to amma gaskiya mafi yawan malaman sunna akasarin malaman sunna sun ce babu laifi ayi wa mai yaro suna Jibril da sauran saboda me saboda tun daga sahabban Annabi Muhammad an samu waɗanda sun yi ma ƴaƴansu suna sunayen mala'iku kaga inda a ce ilimi ne ai sahabbai sun fi mu ilimi sun fi mu sanin abin da yafi dacewa mu guje shi da kuma abin da zamu iya aikatawa to bare kuma abin da yasa ake ganin babu laifi don an sa ma ɗa namiji suna a sa ma ɗa namiji sunan mala'ika ba laifi bane saboda me saboda ai idan ana duba kamala ita mace na ƙasa ne amma namiji fa kamala ne saboda haka idan aka sama namiji sunan mala'ika ba wulakanci bane ga mala'ikan ƙara ɗaukaka mala'ikan ne amma idan aka sawa mace sunan mala'ika kamar ƙasƙantarwa ne ga mala'iku kuma zaka ga musamman da kiristoci da sauran mabiya addinai suna yi zaka ji ana cewa Gabriela ko Gabriela wato su sanya wa mace irin wannan suna ko Angela wanda duk suna sawa kaga sunan mala'ika kenan to a musulunci haramun ne wannan zaka gani a littafin Mu'jamul Manahil Lafziyya na Abubakar bin Abdullah Abu Zaidin yana shafi na 565 yace amma tasmiyatun nisa'i bi asma'il mala'ika ayyuwa mata sunan mala'iku fa zahirul hurma zahiri haramun ne wannan duk malaman sunna sun yadda ayyuwa mace sunan mala'ika wannan haramun ne saboda wannan ayar kaga ba a yadda ba amma namiji shine wanda galibi malaman sunna suke cewa babu laifi mu ci gaba yace wa qalu
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون
وقالوا suka ce law sha wannan ma yana daga cikin munanan al'adun su Allah ya ce وقالوا suka ce law sha الرحمن inda Allah ya so ma abadnahum da bamu bauta mu kuma ka ba wato wannan yana daga cikin hujjar shirme na kafirci hujjar shirme na kafirci dan idan mutum jahili ne ko kafiri ne don me kake kaza sai ce eh dan ban fi karfin Allah ba in ba dan yana so in yi ba da bai ban ni nayin ba kaga wannan hujja ne na jahilci ai ko eh misali wani dan me kake shan giya sai ce kana ganin na fi karfin Allah ne ai ya san da giyan yana kallo na inda bai son in sha giya da na dau kwalban zai buge me zaka ce in ya faɗi wannan to kaga hujja na shedanci kenan wanda wannan hujjar tun zamanin manzon Allah yake amfani da ita don haka a yau idan ka samu wani yana laifi don me kake laifi yace saboda ba fi karfin Allah ba wato da yardan Allah yake laifi shi bai gane ba ai don Allah ya barka kai laifi baya nuna yana son abin da kake yi Allah yana barin mutum yayi laifi saboda me ya tara laifin don Allah in ya tashi kama shi ba zai tsira ba amma ba wai don Allah yana so shi yasa ya kyale ana laifuka ba to so abin da suke cewa kenan annabi ya ce dan me kuke bautan gumaka sai suka ce ai da Allah ya so da ban bauta musu ba dan ba za mu iya ba
ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yakhrusun
Allah ya ce ma lahum bidhalika min ilm ba su da wani ilimi game da haka in hum illa yakhrusuna babu wani abin da suke face shaci fadi shine zato aiki da zato saboda kai sa Allah yake cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a duk mutumin da zai ce zai rika aiki da zato zai dinga duba abin da zuciyarsa ta saka mar to ba zai tabbata akan shari'a ba Allah ya sa mu gane sai Allah ya ce
amma tanahu kitaban من قبله فهم به مستمسكون
wannan ma sai Allah ya nuna wannan abinda suke fadan akwai wauta saboda kowace al'ada Allah ya kawo sai ya nuna kuskurenta kun ce ai Allah ne yana son hakan shi yasa ya bari kuke bautan gumaka sai Allah ya ce to ka tambaye su am atinahum kitabun min qablihi mun ta ba su wani littafi kafin zuwan qur'ani fahim bihi mustamsikun saboda ka suna rike da wannan littafin saboda ai in ka ce Allah yana so ya kamata a samu source na maganarka ta ina maganar ta isa ga Allah maganar Allah ko ba za ta wuce a littafi ba to ina littafin wani annabin aka bawa sai Allah ya ce
bal qalu inna wajadna aba inna ala atharihim muhtadun
wannan ma yana cikin miyagun al'adun nasu bayan Allah ya kawo wancan sai ya ce bal qalu ba ma haka ba sun kara da cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin ka gani kai Muhammadu mun tarar da iyayenmu suna kan wata al'ada idan aka ce ala umma ala adatin mun tarar da iyayenmu suna kan wata al'ada wa inna ala atharihim muhtadun mu muna kan gurbin su kuma tunda muna kan gurbin su mu shiryayyu ne saboda ka kaga duk wanda zai rike al'adar iyaye da kakanni al'adar gargajiya ba za ka ce mai batacce ba shi yasa suka danganta kawunan su ga shari'a wato mu muna tafarki ne na shari'a saboda biyayyar da muke ma al'adar iyayenmu da kakanninmu to nan ma Allah zai warware wannan sai ya ce
wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana inna wajadna
to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika kamar yanda kaji sun fada mutanen makka ma arsalna min qablika min qaryatin babu wata alqariya da muka yi aiki min nadirin mai gargadi babu wata alqariya kaga kenan duk duniya duk wata al'ummar da Allah ya tura mata annabi illa qala mutarafuha abinda mani imtan garin mani imta sune mutarafuha sune al'agniya wa ru'asa'u mawadata shugabanni almunahamun wadanda Allah ya ba su ni'ima dama manyan gari sune mawadata ko kuma masu mulki to Allah ya ce duk wata alƙarya da muka tura wa annabi muka aika mata dan sako to zaka samu wadannan manyan garin amsar da suke bayarwa kenan inna wajadna aba ana ala ummati mu mun tarar da iyayenmu akan wani addini ala ummatin ala dinin ala adatin mun tarar da su suna wani addini mun tarar da su suna wata al'ada wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu masu kwaikwayo ne akan gurbin sawayensu saboda haka wato ba za su bar kwaikwayon al'adun gargajiya ba saboda haka za su yi taraya al'adun iyayensu da kakanninsu don suna tabbatarwa wannan al'ada shari'a ce ashe ba halin mutanen Makka kadai bane wannan al'ada ce ta kafirai gaba daya abinda Allah ya tabbatar mana kenan sai Allah ya ce ne
qul walau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum 'alayhi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun
to kamar yadda Allah ya ce wadancan alqariyu wadanda suka gabata wadanda Allah ya tura musu manzanni kowace alqariya idan manzo ya zo mata amsar da take bayarwa kenan to kala sai manzon da duk Allah ya tura zai ce wa mutanen gare awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum na yadda kuna rikon al'adar iyayenku da kakanninku kuna rikon al'ada ce ta gargajiya saboda kun ga tana da kyau yanzu kun yadda in kawo muku abin da yafi wannan al'adar yafi shi alkhairi abin da yafi samar da shari'a fiye da bin al'adan gargajiya to kaga duk wanda zai gaya wa mutane ku daina aiki da al'adan gargajiya zan kawo muku abin da yafi shi kyau zai yi wuya su yadda qalu sai suka ce inna bima ursitum bihi kafiruna mu fa mun ki duk abin da aka aiko ku da shi kaga Allah yana cewa duk annabawan da Allah ya aika ma alqaryu sun tarar da mutane suna riko da al'ada ta iyaye da kakanni sun nemi raba su da shi sun ki sun gaya musu mu kawo muku abin da yafi wannan gaskiya abin da yafi wannan shari'a zai ce a ba mu bukata to me yi biyo bayan wannan
fantaqamna minhum fanzur kayfa kana aqibatu mukaddibin
Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka yi ukuba gare su kaga dama magana ta zo karshe tunda an ce za a kawo muku abin da yafi al'adar gargajiya abin da ya fi zama shari'a kun ce ba ku so kun kafirce ba abin da ya rage sai azabar Allah Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka yi ukuba gare su fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin sai ka duba yanda karshen masu ƙaryata gaskiya yake kasancewa to nan Allah zai dawo zai ba da amsa ga mutanen Makka zai ba da amsa ga mutanen Makka saboda me saboda sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin mu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna bautan gumaka a garin Makka wa inna ala atharihim muhtadun saboda ka mu masu rikon gurbin iyayenmu da kakanninmu ne kuma mun tabbata shiryayyu ne mu tun in mun rike muna kan shari'a to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda sun ce suna riko da iyaye da kakanni bari a tuna musu kakan kakannin kaga kenan ba dai sun ce za su riko al'adar iyaye da kakanni ba to idan za ka riƙe al'adar kakanka na goma ko na ishirin bari a ɗauko maka kakanka na ɗari da wancan kakan na ɗari da wannan na goma wanne yafi shine Allah ya ɗauko musu maganan daga tushe don ya nuna cewa ƙarya suke yi Allah ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi ai mutanen Makka ba su da kaka da suke alfahari da shi kamar annabi Ibrahim kuma duk inda balarabe yake tun kafin zuwan manzon Allah wallahi ya san waye annabi Ibrahim sai Allah ya ce ga labarin kakan naku shine annabi Ibrahim ba kun ce kuna riko da al'adan kakanni ba bara da ko kakan da yafi kowa dadewa wanda zamanin annabi Nuhu kada ya sha gaban sa idan aka ce daga annabi Nuhu sai annabi Ibrahim ta duk wani kaka da kake magana ai ba sai a daina magana shi saboda annabi Ibrahim shine wanda ake kiran sa kaka na biyu daga kan annabi Nuhu alaihi salam saboda shi ya samar da kusan rabin al'umma bayan halakar mutanen annabi Nuhu alaihi salam ya zamanto Allah ya fitar da annabawa banu Isra'ila larabawa duk a karkashin annabi Ibrahim suka zo to sai Allah ya dauko mana labarin sa wa iz qala ibrahim li abihi lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa wa qaumihi da jama'ansa innani bara'un ni me baranta ne mimma ta'budun daga abinda kuke bauta sai ya ce ne
illa allazi fatarani fa innahu sayahdin
illa allazi fatarani sai fa wanda ya kirkiro halitta na wato nayi wati da kuma ka da kuke bauta annabi Ibrahim kaga ya gwada maka annabi Ibrahim shi kansa ya tarar da baban shi da jama'ansa suna bautan gumaka ga abinda annabi Ibrahim ya gaya wa babansa na barranta daga abinda kuke bauta ba zan bauta ma kowa ba illa allazi fatarani sai wanda ya kirkiro halitta na fa innahu sayahdin Allah zai shiryar da ni to wannan kalma ta shahada wannan kalma ta shahada ta annabi Ibrahim Allah ya mata albarka me yace a gaba
wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un
wa ja'alaha Allah ya saka wannan kalmar ta annabi Ibrahim baqiyatan tana wanzuwa duk da cewar idan mutun ya rasu idan aka samu tsawon lokaci to al'amarin sa yakan bace amma annabi Ibrahim da izinin Allah bai batar da labarin wasiyar da ya bar ma ƴaƴansa ba saboda ka wannan kalma ta shahada Allah sai ya mata albarka ya batta a zuriyar annabi Ibrahim shi yasa yake fi aqibihi waɗanda suka biyo bayan sa la'allahu yarji'una saboda me su riƙa komawa ga wannan kalma ta shahada saboda zuriyar annabi Ibrahim su san addinin annabi Ibrahim kaga kenan annabi Ibrahim bai bar duniya ba sai da ya bar wasiya ma ƴaƴansa kuma wannan ma Allah ya faɗe shi a cikin suratul baqara wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub annabi Ibrahim yayi wasiya ga ƴaƴansa yayi wasiya ga jikansa ya bunayya ya ku ƴaƴana ga addinin da na bari kar ku yadda ku bar duniya face kuna musulmai wannan ita ce wasiyar annabi Ibrahim alaihi salam wannan wasiyar ce Allah yake gaya mana anan ja'alaha kalimatan baqiya fi aqibihi Allah ya tabbata da wannan kalma wannan wasiyar ta zamanto mai tabbata mai wanzuwa a cikin zuriyar annabi Ibrahim saboda haka duk tsawon shekaru idan ka samu mutum inda balarabe ne meye wasiyar annabi Ibrahim wallahi ya sani ka duba tsawon tarihi amma saboda Allah ya tabbatar da albarka ma wasiyar annabi Ibrahim ya zamanto larabawa ba su manta ba to ya za a yi yanzu larabawa su ce mun tarar da iyayenmu suna yi iyayenmu da kakanninmu ga wasiyar kakanku annabi Ibrahim kaga kenan ana tunatar da su maganar su fata warware kanta domin ga asali wasiyar annabi Ibrahim alaihi salam sannan wasiyar annabi Ibrahim ga zuriyarsa sannan ga abinda larabawa maka suke cewa mu mun tarar da iyayenmu suna wani a wata al'ada saboda ka mun rike al'adar nan mu shiryayyu ne sai Allah ya ce a'a wanda in ka dubi jikin Ka'aba gaba ɗayan ta ko ina gunki lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bude cikin Ka'aba zaka ga har zanen annabi Ibrahim an yi zanen sai inda ka san kiristoci kan yi zanen Yesu da sauransu a coci to haka nan zaka ga zanen annabi Ibrahim gashi nan annabi Ibrahim yana dara yana kaza to kaga sun san da annabi Ibrahim sun sani dan hatta kahon ragon da aka fanshi Isma'il kafin ragon yana cikin Ka'aba har zuwan zamanin manzon Allah. So kaga kenan Allah ya bar abubuwa da dama game da Annabi Ibrahim alaihi salam wanda su Larabawan sun sani. Sai ya ce saboda haka wancan maganar da suka faɗa ba gaskiya bane. Me ya gaskiyar?
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين
الله يجي بل غا أمسا cewar ai suna riko da al'adun iyaye da kakanni saboda shari'a ne wannan ba gaskiya bane kaga ya warware ya kawo amsa kuma mun fahimta sai Allah ya ce to ga dalili dalilin bacewar larabawa matta'atu ha'ula'i wa aba'akum na ba ma waɗannan jin daɗi da su da iyayensu wannan shine musabbabin halaka hatta ja'ahumul haqqu har gaskiya ta zo musu a yanzu wa rasulun mubin ga kuma manzo mai bayani wato abinda Allah yake cewa ka duba tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad Annabi guda ne shine Annabi Isma'il dan Annabi Ibrahim alaihi salam amma ka dubi tsakanin Annabi Ibrahim da Annabi Isa annabawa nawa Allah ya fitar karkashin Annabi Ishaq Allah kadai ya sayawa su amma su Larabawa daga kan Annabi Isma'il ba a yi musu komi ba sai Allah ya dinga ba su tsaro ya ba su abinci ya ba su kariya saboda ka tsawon dubun dubatan shekaru tun daga kan Annabi Isma'il ba samu tashin hankali ba shi yasa kaji Allah yana cewa li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya ba su abinci ya ba su tsaro duk duniya babu waɗanda suka samu wannan gata in banda Larabawa saboda haka Allah ya ba su tsaro ya ba su abinci ba a halaka su ba ka duba tsawon dubun dubatan shekarun nan suna bautan gunkin Allah bai halaka su ba saboda me saboda alƙawarin Allah zuwan manzon Allah shi yasa yace hatta ja'ahum alhaq har gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin ga manzo mai bayani sai gashi yanzu Allah ya kawo Annabi Muhammad shine Allah yace abinda yasa suke bautan gumaka saboda na kyale su na ba su ni'ima na ba su kariya to wannan yasa suka ci gaba da kafirci kaga ni'ima tana sa mutum ya ƙara mutuncewa Allah ka tsare sai ya ce
walamma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun
walamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiyar ta zo musu qalu sai suka ce hadha sihrun wannan sihiri ne wa inna bihi kafiruna kuma mu ma kafir masu kafir cewa ne gare shi kaga kenan musu yadda da Annabi Muhammad ba kaga nan ma Allah ya kawo korafin su sannan kuma Allah ya warware ya nuna rashin gaskiyan su to haka bai dakata ba akwai wani korafin kuma me suke cewa
wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn
kaga wani korafi da suke wai abinda yasa ba za su musulunta ba abinda yasa ba za su musulunta ba laula nuzila hadha alquran shi wannan qur'anin me yasa ba a saukar da shi ba a lokacin saukarwa ala rajulin akan wani babban mutum mai kudi min alqaryatayn daga manyan garuruwa biyu din nan azimin a saukar da alqur'ani ga wani mai girma ya za a saukar da alqur'ani ga talaka ya za a saukar da alqur'ani ga wanda ya girma yana maraya ya za a saukar da alqur'ani ga wanda yake kiwon dabbobi wa mutanen makka ana biyan sa ya za a saukar da alqur'ani ga dan kasuwa wanda bai da majarin kansa sai dai ya fatauci in ya dawo a biya shi ai kamata yayi idan za a saukar da alqur'ani a dubi mai kudin makka ko kuma ta'ifa shi yasa suka ce min alqaryatayn garuruwa guda biyu suna nufin makka awi ta'if dan a lokacin babu garin da zaka samu masu kudi kamar makka sai ta'ifa inda ayyukan larabawa ne gaba da yanta to me yasa da Allah zai aiko manzo bai turo shi daga cikin garuruwan nan guda biyu kuma a samu mai kudi a samu mai mulki ba ka kaji wani korafi kuma gaskiya wannan shedan yakan sa irin wannan tunanin a zukatan mutane musamman a ce wani ya tashi yana da cikai wani yau shi kuma ya karatu shedan yana sa wannan idan Allah zai tashi aiko annabi ya ba zai aiko daga manyan mutane ba to wace amsa Allah ya ba su
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون
ان شاء الله مدوكاكي ياي تنبايا اهم يقسمون رحمه ربك شن سو ne suke rarraba rahamar Allah ai manzanciyar rahama ne dan su ne za su raba rahaman Allah tunda Allah yana so ya aiko manzo su za su raba su za su ce ma Allah ga wanda zaka turo mana kaga Allah yana tambaye su wato wannan tambayar ma inda suna da hankali za su gane sai Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum ai rayuwarsu gaba ɗaya mu muka karkasa ta hanyar abinci shi ake nufi da al-ma'isha na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum hanyoyin abincinsu mu muka rarraba fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya kai ka ɗauka wato kai ne kaga dama ka zama kafinta ko kuma ka ɗauka kai ne kaga dama ka zama wato ma'aikacin office ba haka bane wallahi ba haka bane Allah yace na hannu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kuma zaka lura wani zai gama makarantar ma yana da burin ya zama likita haka zai tun yana firamare wannan burin sa kenan to kar kai mamaki ya samu kansa cikin yanda ko wannan haka Allah ya tsara saboda haka wani kuma ya yi burin ya yi kaza sai Allah ya canza wanda ba a yi tsammanin zai zama ba sai ya zama Allah shi ya raba rayuwa tsakaninmu saboda haka za ka ga mutum lalatacce amma cikin lokaci guda Allah zai shirye shi kuma ya ba shi hanyar shiryar da mutane wannan ikon Allah ne sai ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajati mu ne muka ɗaukaka sashi da darajoji sama da sashi me yasa liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya saboda sashi su riki sashi a matsayin masu hidima idan aka ce sukhriya ana nufin al-khidam waɗanda suke hidima gare su in ba don Allah shi ya bambanta rayuwa tsakanin mu ba babu yadda za a yi ka kira wani ya zo gidanka ya maka shara amma sai Allah ya daga ka sai ya baka kuɗi wanda shi wancan mai sharan yana bukata sau da kai kai zo da Allah ga wannan guri kamin shara zan biya ka to kaga yana tunanin akwai abin da nake so saboda haka tunda yana da bukata sai yanzu sai ka bashi wannan kuɗi yana ma murna sai maka sharan kaga kowa ya biya bukatun dan uwansa to dalilin da yasa Allah bai daidaita mu ba kenan sai Allah ya fifita sashi akan sashi saboda sashi su rika yi wa sashi hidima zaka ga wannan Allah ya bashi basira ya iya kafinta amma koda ya iya kafinta ai zaka samu ko ba riwaya bane saboda ka koda zai yi gidan kansa ya buga jinkan dole sai ya nemo riwaya wanda zai hada mai wuta to idan ya zo wani kuma riwayan ne saboda ka kaga zai iya magidansa wayare amma bai sai ya magidansa ai jinka ba ko sai ya nemo kafinta to yanda muke bukata ma juna sai duniyar ta yi dadin zama saboda ka akwai hikima Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un kuma rahamar da take wurin Allah tafi alkhairi akan wannan da mutane suke tattarawa na duniya kaga Allah yana cewa rahamar saukar da manzanci tafi rahamar dukiya da ake ba ma dan adam rahamar saukar da manzanci tafi rahamar mulki da ake ba wa mutane shi yasa Allah ya ce rahmatu rabbika ai ana magana ne akan saukar da wahayi kaga saukar da wahayi shine rahama Allah yake yafi alkhairi akan abin da su mutane suke tarawa al-Imam al-Baghawi in ka dubi tafsirinsa haka ma تفسير فخر الدين الرازي التفسير الكبير ذاك بيان حكمر الله تاند يبنبنت سنؤي أسكانم saboda bambanta sana'o'in nan shi ya kawo muke jin dadin zaman duniya kuma in ba dan Allah shi ya bambanta daga zukatan mu ba dan duk yanda kake son wata sana'a wani baya son ta duk yanda kake ga son sana'a wani baya son ta ai makura shine a ce ka zama shugaban kasa ko to wallahi akwai mutumin da addu'a yake kar Allah ya ba shi shugabanci har ya bar duniya saboda ka abinda kai kake so wani ko baya so saboda haka yasa duniyar tai dadin zama wannan dalili yasa duniyar tai dadin zama in ka duji bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad yana mujallal na farko shafi na 44 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya sai da kawo wannan aya da muka karanta yace in ka duji wannan aya ankara alaihim subhanahu takhayyurhum alai Allah yana cewa mutanen Makka ba ku da ikon ku bani zabin wanda zan aiko a matsayin annabi wa akhbara anna zalika laysa ilayhi Allah ya nuna cewa ba su ma da hulumin haka bal ilal ladina qasama bainahum bal ilal ladhi qasama bainahum ma'ayishahum ai wa ya kamata a ce yana da ikon ya aiko manzo shine wanda ya iya raba hanyar abincin yan adam wanda ya iya raba hanyar abincin yan adam shi yafi sanin ina ne yafi dacewa waye wanda yafi dacewa a bashi manzanci kaga kenan Allah shi ya raba arzikin mu Allah shi ya raba ajalin mu wa kadhalika huwa alladhi yaqsimu fadlahu saboda haka Allah ne shi yake rabon falala baina ahli al-fadl ala hasabi ilmihi saboda me saboda Allah shi ya sani bi mawaqi'il ikhtiyari ina ne ya kamata a zaba wa man yasluhu lahu mimma la yasluhu waye dace a zabe shi ya zama annabi waye bai dace a zabe shi ba wa huwa alladhi rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin saboda ka Allah shi ya daga sashin su akan sashi ya ba da bartabobi daban-daban don haka Allah ya fi sanin mafi dacewar wanda za a ba shi manzanci wa nubuwa da kuma annabci to sai Allah ya bada amsa yace
walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman laj'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha ومعارج عليها ظهرون
الله هو كيف يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي كذا متى نمك سنة شوى إن ذا تورو النبي يا بذا ذا بعد كذا من يوم متى نبى هذا تنانو سشيني من كل شيء ببموتون سركين غري شيء ببموتون شو كم سأل الله يقول أي دنيا كوتة دنيا ba komai bane a wurin Allah yace walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan ana gudun duniya za ta zama al'umma daya ba laj'alna liman yakfur bi rahmani da idan ka ce ka kafirci idan ka ce kai kafir ka zabi kafirci da Allah to sai Allah ya maka kyautan da bai taba yi madan adam ba ja'alna li buyutihim suqufan min fidda Allah sai sa gidanka rufin gidan ma ya zama azurfa ne wa ma'arija haka nan matakala wanda ake hawa alaiha yadhharuna wanda matakalan da ake hawa shine yas'aduna matakala da ake hawa na gidan shi ma a mai da shi azurfa sai ya ce wali buyutihim
abwaban wa sururan alaiha yattaki'un
wa buyutihim abwaban kofofin gidan wasururan gadaje kujerun gidan alaiha yattaki'un wanda suke hawa suna jingina Allah ya ce wa zukhrufa
wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya
sai ya ce
wala akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin
wato sai Allah ya ce idan ba dan ana tsoron mutane za su zama mutu bai daya ba kuma gaskiya ne domin yanzu da zamu wayi gari sai aga kowanne kafiri gidansa ya zama na azurfa gidan kafade na azurfa bayan Allah ya gama bayani komi a gidan na azurfa sai Allah ya ce kai ba azurfan ka dai bai ce wa zukhrufa da zinari duk wani kafiri in ka shiga gidan sai kaga zinari azurfa musulmi kuwa babu me zai faru da musulmai ridda za a yi ta ridda saboda wani musulunci bai karfi a zuciyarsa ba tun da ya ga kafiri yana kudi musulmi na talaucewa ya ce kai wannan addinin babu alheri a ciki to sai Allah ya ce laula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ya ce ya sani wannan zai faru saboda kai sa wallahi kuna gani Allah shi ya tsare imanin in ba don Allah ne ya tsare imanin mu ba wallahi mutum bai mutuwa da imani saboda ka sai Allah ya ce da ya sani da zai yi haka da mutane za su zama bai daya duniya gaba ɗaya za ta kafurci amma dan ya nuna maka duniya ba komai bane gurinsa in ba don wancan abin da ake tsoron ba da duk sa'ilin da mutum ya ce bai yarda da Allah ba sai Allah ya bashi duniya yanda bai taɓa tsammani ba saboda ka za a baka zinari sai Allah ya ce abinda za ku lura wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duk wannan da aka kirga da zinari da azurfa da gida mai kyau wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya duniya ce saboda ka dan me zaka hukunta duniya ka ce wai ba wannan ya kamata a ce annabin mai kuɗi ne mai mulki ne wannan duk kyautar duniya ce sai Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira lahira a wurin Allah tafi alkhairi akan duk ni'imar duniya ba kuma masu samun ta sai masu kiyaye Allah Allah ka samu na cikin su me yake nuna maka Allah yana nuna wa mutanen maka duniya ba ta da kima a wurin sa inda duniya tana da kima da bai zabo Annabi Muhammad ba da sai a zabo babban mutum din mai kuɗi ko mai mulki amma Allah ba wannan yake duba ba at-taqwa Allah yana duba tsoron Allah saboda haka zaka gani cikin alqur'ani a wurare daban-daban inda Allah yake nuna cewar bai damu da duniya ba duniya ba ta da kima a gurinsa misali a suratul mu'minun aya ta 55 ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin shin mutane suna tsammani da muke ta basu muke ta ƙara musu dukiya da ƴaƴa nusari'u lahum fil khairati shin suna ganin gaggawa muke muna basu alkhairi Allah ya ce wallahi shi ban sani bane saboda ka dan ka samu kuɗi yau gobe ka samu kana cin mu biyan bukata karka dauka Allah yana son ka ba mamaki wato kamu ne na Allah Allah ka tare a suratu ali imran aya ta 14 zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harsi sai da Allah ya kirga ni'imar duniya gaba daya da ya gama sai ya ce me zalika mata'ul hayatid dunya duk wannan da aka kirga jin dadin rayuwar duniya ne amma a wurin Allah fa wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma tana wurin Allah kaga Allah yana nuna duniya ba komai bane in ka dawo suratu ali imran aya ta 185 yace wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face rudu in ka dawo suratu maryam aya ta 75 qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda haka ma Allah ya ce ma annabi Muhammad Allah ya ce ma annabi ka gaya musu wanda yake cikin bata Allah ka kara mai dukiya yace kamar addu'a ma idan mutum yana cikin bata Allah ya kara mar ni'ima in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi wato fal yada'u fi tughyani jahli idan mutum yana cikin bata Allah ya kara mar ni'ima kaga zai ci gaba da bata wa kufuri da kafirci in ya tashi a lahira azabun sa tafi ta kowa to dan haka babu shakka duniya ba ta da kima a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma yanda ba ta da kima a wurin Allah haka annabi ya bayyana mana wanda ya samu hadisai masu dimbin yawa daga cikin waɗannan hadisai na ɗaya akwai hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda manzon Allah yake cewa inna allaha azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Ai in ka dubi dukiya zaka ga musulmi yana da ita, kafiri ma yana da ita. In ka dubi mulki zaka ga musulmi ya samu, kafiri ya samu. Saboda haka Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so. Sai manzon Allah yace wala yu'ti ad-dina illa man ahabba, amma Allah baya bada addini sai ga wanda Allah yake so. Kaga ya bada cewar Allah lahira ya zaba ba duniya ba, wannan zaka ganshi a silsilatu sahiha hadisin 2714 na biyu, hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa akwai ranar da manzon Allah marra bi suqi wan nasu kanafaihi, manzon Allah yana tafiya mutane damansa da hagunsa ko ina mutane na tare da shi ana cikin tafiya. Fa marra bi jadiyin asaqqa mayyitin, sai ga wani dan akuya matacce, ramamman dan akuya matacce, fatana wala sai annabi ya dauko. Fa akhadha bi iznihi, sai annabi ya rike kunnan mushe ne. Fa qala sai annabi ya ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin, wa yake son a bashi wannan ya bada su ne dai kawai. Kaga mushen akuya ne, mushe ne ba ma ya kasha kai ba. Annabi ya ce wa zai bada su ne a bashi wannan, ya sabai suka ce ah to ma nuhibbu annahu lana bi shay'in, ya rasulullahi kai kana cewa mutum ya bada su ne a bashi, ai kyautar sama in ka mana ba masu me na cewa sai mun bada su ne, ma nasna'u bihi, me za mu yi da wannan? Sai manzon Allah ya ce wallahi na rantse da Allah la duniya, kun ga duniya gaba ɗayanta ahwanu ala Allah, Allah ya rena ta baya son ta min haza alaikum, fiye da yanda ba ku san dan akuyan nan, in ji manzon Allah. Saboda ka duniya gaba ɗayanta babu abinda Allah yake so, gaba ɗayanta babu abinda Allah yake so in ba abinda ya danganci shari'arsa ba. Idan ya danganci shari'ar Allah to an gama, amma duk abinda kake gani a duniyan nan Allah ya tsare shi, in ji manzon Allah. Kuma hadisin nan yana sahihu Muslim, babu hawanin duniya. Saboda haka yasa al-Imam Muslim ya mishi babi da ke nuna hawanin duniya, rashin kimar duniya ala Allah ta'ala a wurin Allah, duniya ba ta da kima a wurin Allah, shine hadisi na 2957 na uku. Akwai hadisin Abdullah bin Abbas, marra rasulullahi bishatin mayyitin, wata rana manzon Allah ya wuce wata akuya matacciya, kad alqaha ahluha, mutanen masu akuyan suka jefar da ita a juji, saboda haka suka dauko akuya aka jefar a bola. Fa qala sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse muku da wanda raina ke hannunsa, la dunya ahwanu ala Allah min hadhihi ala ahliha, kunga masu akuyan nan ba su kaunarta saboda tsabar rashin son akuyan yasa suka jefar da ita a bola. Sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah yanda ba su san wannan mushen akuyan, Allah ya fi tsanar duniya akan haka. Allah baya son duniya. Kun kuma hadisin yana da kyau, akwai riwaya ta hudu, riwayar Abdullah bin Umar yace kharaja rasulullah, akwai ranar da manzon Allah ya fita za ta yawmin min manzilihi, daga gidansa, wata bi abu nasun min ashabihi, sai ga wasu daga cikin sahabban annabi suna bin shi. Fa akhadha fi ba'd turukil madina, manzon Allah sai ya kama wata hanya daga cikin hanyoyin garin Madina. To annabi da ya rike wannan hanya ana cikin tafiya, fa marra bi fana'i qaumin, sai ya wuce wato farfajiyar wata jama'a, wa sakhlatun mayyita matruha bi fana'ihim, annabi da ya zo wucewa sai ya ga akwai wata akuya, mushan akuya da aka jefar a gefen unguwar wannan larabawa. Fa qama alaiha, sai annabi ya tsaya a gudun yanzuru ilaiha, yana ta kallon wannan akuyar, mushan akuyar sun maltafata ila ashabihi. Kaga a wannan riwayar manzon Allah bai ma dauki akuyar ba, saboda haka abin ya faru ba sau daya ba. Sai manzon Allah ya ce tarawna hadhihi saqla hanat ala ahliha iz qarabuha, ya ku sahabbaina, kuna ganin wannan akuyar saboda masu akuyar ba su santa, shi yasa suka jefar ko sahabai suka ce na'am kware kuwa ya rasulullah sai manzo Allah ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah la dunya ahwanu ala Allah dunya Allah tabaraka ta'ala wato ya furi ganin rashin kimanta min hadhihi sahla ala ahliha fiyada yanda mutanen gidan nan ba su ga kimar wannan akuyan ba itarhuwa saboda jefar da ita haka za da suka yi hakan nan to akwai riwaya da aka samu ta al-mustawrid bin shaddad shine mutun na shida an samu riwaya kuma ta sahal bin sa'd as-sa'idi kaga wannan ya nuna cewar Allah tabaraka ta'ala bai damu da duniya ba kamar yadda su kafirai suka dauka ai duniya tana da muhimmanci shi ko Allah bai dauke ta muhimmanci ba wanda akan haka ne al-Imam al-Qurtubi da yake sharhin hadisin sai yace ai in ka dubi hadisin da aka ruwaito daga manzon Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda da dai kimar duniya a wurin Allah ya kai kimar fuffuken sauro guda daya a ce kimar duniya a wurin Allah ta kai kimar fuffuken sauro guda daya sai manzon Allah ya ce ma saka kafirin minha sharbata ma da Allah bai bar kafiri ya sha ruwa sau daya ba ka duba irin wannan misali da manzon Allah ya bayar da dai a ce kimar duniya a wurin Allah ya kai na fuffuken sauro guda daya to da kafiri bai sha ruwa ba hadisin kuma yana sahih jami sahih hadisi na 2293 yana a silsilatu sahiha hadisin 686 da kuma hadisin 943 saboda haka yasa Allah yake nuna mana ita duniya kamar yadda Imam Qurtubi yake faɗa ita duniya babu shakka Allah ya halicce ta amma lam yaj'alha maqsuda li nafsiha wannan zaka gani a al-mufhim lima ashkala yana mujallal na 716 wato Allah bai yi duniya dan duniya ba idan aka ce an yi duniya dan duniya saboda ka in ka zo duniya ka sake jiki ka ji dadi Allah ya yi duniya ne ja'alha tariqa Allah ya saka duniya a matsayin hanya kuru hanya ce muwassila ila ma huwa al-maqsud li nafsi wannan duniyar hanya ce ita za ta kai ka makoman da ita aka yi nufin halittan ka domin ta saboda ka in ka duba zaka gane cewar hanya ce saboda da baka nan aiko sai aka haife ka da aka haife ka ba kana jin jiri baka iya zama ka fara zama daga zama rarrafe tafiya daga tafiya zuwa gudu har aka kai ka zama matashi tafiya kake ta yi ko ka tsaya baka tsaya ba ashe duniya gidan tafiya ne wannan tafiyar da kake me ake so da kai kai ma rayuwarka tanadi domin halittan ka din nan akwai inda ka dosa wurin da ka dosan nan a nan ake ɗiban tanadinsa saboda ka shi ne kaɗai manufar duniya wa annahu lam yaj'alha dara iqamatin wala jazai Allah bai shirya duniya saboda mu zauna ba kuma Allah bai shirya duniya saboda sakayya ba innama ja'alha dara rihla wa bala'in duniya gidan tafiya ne kuma gidan bala'i ne saboda ka gidan jarabawa ne yau ka samu gobe ka rasa yau an haihu gobe an mutu wa annahu malakaha fil galib al kafara wal juhal don ka babu wanda zai saki jiki da duniya daga kafirai sai jahilai Allah ka raba mu da waɗannan halaye wa hama hal anbiya wal awliya saboda kai in ka dubi tarihin duniya zaka ga Allah ya tsare annabawa da waliyai ba sa shagalta game da duniya kokarin su shine ya za a yi su samu lahira kuma hadisi nabi da yake tabbatar maka da wannan cewa duniya ba ta da kima a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'unatun ita duniya Allah ya tsine mata mal'unun ma fiha kuma duk abin da ke duniyar ma Allah ya tsine mishi sai manzo Allah ya kirga ya ware illa zikrullah sai abin da ya shafi zikirin Allah kuma shine alqur'ani hadisan manzon Allah ibadar da muke yi addini gaba ɗaya ta zikirin Allah sai Allah annabi ya ce wa ma walahuma zikrin umma wa lahu zikrin Allah da abin da ya jibinci zikrin Allah sai annabi ya ce au alimun au mutaallimu ko dai a samu malami yana kokarin karanta addini au mutaallimu ko dalibi yana kokarin koyan addini to wadannan su ne kada Allah bai tsine musu ba amma duk abin da ke duniya ba baya ga cewar ba shi da kima a wurin Allah sannan kuma Allah ma ya la'ance shi to kaga Allah ba zai la'anci abin da ya zamanto yana da kima a wurin sa ba wannan Allah ke ba mu misali saboda mai hankali ya gane don haka Ibn Qayyim al-Jauziyyah a littafin Qasidatun Nuniyya yace law saratid dunya janaha ba'udatin lam yaski minha ar-rabb zal kufrani da dai duniya nauyin ta ya kai na fukkukin sauro da Allah bai shayar da kafiri ruwa sau daya ba lakinnaha wallahi ahqaru indahu yace wallahi duniya kaskancin ta wulakancin ta ya fina fukkukin sauro yace min zaljanahil qasirit tayarani kaga kenan kaskancin duniya a wurin Allah yafi na kaskancin sauro shi yasa annabi Muhammad ya ba mu misali da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.